وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إن ما شاء بركة من الأسباب بركة من الساكة كفر الشيواء أولنا رانا من البركة رانا الشرين للبيارة دوتة رمضان شكرا تدوبوا إيه لإيهدو دا 40 لبيو هجرية وندقوا معشي ليداتي دا بقي قوات مايو شكرا تدبو بيو دا 20 دقيقة ميلادية. يو منع درسي نفرقو أتكين صاب درسي لذاولي ليكي مغانا أكرم وكنشو كنشو كليا دا أدو دا جارن جكي نماتا وكنشو كنشو كليا دا أدو دا جارن جكي نماتا da ma tsafta da baki daya. Wannan shine darasin da farko. Insha Allah bayan muna da rayuwa lafiya za mu dora mu ci gaba dan darasin yana da yawa. Darasin suna da yawa kwarai da gaske. Allah ya yi ba mu ikon da dalili kuma ya sa ku fahimci karatun. Kenan dai karatun mu duka zai kare ne akan harka ta tsafta. Harka ta gyara jiki. Musamman ga iyaye mata dan ku babban jarin ku a rayuwarku shine tsafta da gyara jiki. Tarihi ba a san mace da kazanta ba. Tarihi ba a san mace da kazanta ba. Namiji shine kazami, amma mace an san ta da wanka da gyara jiki da mutunta suturarta da sauransu. Musulunci ya yi kira zuwa ga tsafta. Ta fili da ta ɓoye, tsarki na fili da na ɓoye. Tsaftar da take ɓoye, korar ƙazantar da take ɓoye, shi ne musulunci ya hana rinƙa yin hasada, datti ne na zuciya, da ƙullata, datti ne na zuciya, da fushi da wani, datti ne na zuciya. Duka musulunci ya ce a tsarkake. Wannan na baɗi ne kenan. Allah ya ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ubangiji karka sanya mana wani kiyayya ko fushi ko kullata rahim ga ƴan uwan wanda suka yi imani. Lallai Allah kai mai tausayawa ne mai tausayi. Wannan ayat ta kira akan tsaftar zuciya. Kada wani ya kullaci wani don ƙazanta ne, kada wani ya ainihin yi wa wani hasada don ƙazanta ne. Annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi riwayat Imam Bukhari cewa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru, ku daina fushi da juna, ku daina yin hasada wa juna, ku daina juya baya wa juna, wa kunu wa ibadallahi ikhwana, ku zama bayin Allah ƴan uwan juna. Wa la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, bai halatta ga musulmi ya ɗaura cewa ɗan uwansa sama da kwana uku. Wannan hadisi ne da yake magana akan wato tsarki na baɗini, tsafta ta baɗini. Kar a bar datti da ƙazanta a cikin ainihin wato zuciya. To kuma musulunci ya daɗa yin kira akan tsaftace gangan jiki, gyara jiki, kamar yadda umarni ya zo mana daga hadisai ingantattu. Ana so mutum musulmi ya fito a cikin yanayi mai kyau, yadda ƴan uwansa za su gan shi, kowa zai gan shi sha'awa ya bulge shi. Da haka musulunci ya yi kira izuwa ga a rinƙa yin alwala. Ya dai musulunci ya kira a yi alwala, musulunci ya yi kira a rinƙa yin wanka, musulunci ya ce a sa kaya mai kyau, musulunci ya ce a kiyaye da wasu sunnoni na fitra, abinda ya shafi aske gashin gaba, yanke farce da sauransu. Musulunci ya yi umarni musulmi ya gyara wajensa, ba a so ka fito yadda za a kyamace ka a gaba a san ganinka, ana so ka sa turare. Musulunci ya ba da wato damar saka turare, kuma lada ma ake samun sunna ne. Wankan mumini, alwalar mumini, duka tsabtace siya, tsabtace wadda take ta zahiri kwarai da gaske. Kuma waɗannan alwala da wanka shar'i ne ma na ingantuwar sallah. Duk wanda wanka ya kama shi yana da naba, yayi sallah bai yi wankan nan ba, to bai da sallah. Haka bayan da za a yi mutum ya zo ya yi sallah bai da alwala. Duka waɗannan dalilai ne suke nuna mana samuwar wato tsafta a musulunci da gyara jiki. Al-islamu dinun nazafa, addinin musulunci addini ne na tsafta. Ya kwadaitar akan tsafta, dukkan nau'i na tsafta na ciki da na waje ga baki daya. Suturarka ka wanke ta, ba daidai ba ne mutum ya bar kayansa da datti da ƙazanta, wurin zama mutum ya tsaftace shi, sannan ɗabi'ar ka ma ka tsaftace ta. Musulunci ya yi kira zuwa ga wannan cikin hadisai da dama. Yanzu ga maganar wanka, ga maganar alwala. Wajibi ne, akwai wuraren da Allah ya wajabta a yi wanka. Kun ga addini ya zo da tsafta, inda Allah ya ga dama zai iya cewa a yi wannan hukuncin da wani abu ba wankan ba. Allah ya wajabta a yi wankan janaba. Ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta tartasilu. Malu shahid, junuban, in mutum yana da janaba bai isa ya shiga masallaci ya je ya salla ya ibada ba sai ya yi wanka hatta tartasilu. Allah ya wajabta wa mace lokacin da ta yi jinin al'ada, lokacin da mace ta yi jinin nifasi na haihuwa, babu abin da zai alaka da ita na aure ko sallah sai har in ta yi wanka. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأن آياتي لنكا وتتنا مغانا أكا مهم منشن أبتع مهم منشن وانكا الشريعة أقول لدي إتقوالي لبسكنا النميتا أتكن تنبيوي لذنبي ألا يأتي كرأك سنتماتا سيهر إنسي وانكا sai sun gyara jikinsu. Amma fa idan ta taharna ay bil ma'i, in suka tsarkaka da ruwa kamar yadda Ibnu Abbas yace, to a kusanci su. Yace ittafaqal ulama'u anna al mar'ata la tahillu ba'da intifa'i al hayd illa ba'da ittisaliha. Malamai sun yi ittifaqi, idan mace tana jinin al'ada bai halatta mijinta ya kusance ta ba ya sadu da ita saduwa ta aure da aka saba har sai in ta yi wanka ko kuma ta yi tayammama. Da zarar kin gama al'ada, mai gidanki ya buƙace ki, to kar ya kusance ki sai kin watsa ruwa kin yi wanka. Ashe addini ya ce a yi tsafta, saboda kin zauna cikin jini kwana da kwanaki cikin janaba, to ki tsafta ki wanka. Idan ku ba a yi haka ba, to in ana so a ko namiji ya mafarki ya zubar da maniyyi. Nana Aisha take cewa wata mata ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam anna imra'atan qalat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hal taktasilu al-mar'a إذا احتلمت كو إذا هي احتلمت ورأت الماء. يا النبي ينزمت إذا انت مفركي تقلوا مني يا زومتا شن سيتا يوانكا من قال لك نعم وريكوا كم قاشي واجبيني إذا أني مفركي أم قتل دون أبو توسي أني وانكا كي وانا عديم نام ينادى أبتاك ولي حديث الإمام مسلم كتاب الحيض يتي باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المليء منها. باب اللي كما قلنا أكون واجبين يمشي تيوانكا إذا انت فتد مليء. سنة أنشر أن تيوانكا إذا متين يشغى مسلنشي ضد أقرس أقاني ما لمي شم واجبين إذا متين يمسلن تيوانكا كوك مستحبيني فسما لمنس كتشي واجبين دولا 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 يكي كافريني يكي كلمة شهادة يشغى مسلنشي تيوانكا. Ashe kun ga abin da ake shigowa musulunci ma da shi tsafta ne. Wasu ne suka ce mustahabi ne. Ala ayyi hal dai ana so dai wanda zai shiga musulunci wato yayi wanka. wannan na wajibi kenan. Idan mun zo kan sunna kuma akwai inda shari'a ta sunnan ta aiwata, ya zo a shari'a Nana Aisha ta ruwaito cewa sunna ne duk juma'a mutum musulmi ya yi wanka, namiji ko mace, musamman ne ma maza. Hadisin ya zo ne akan maza, dan mata kawai insha Allah sun fi ƙarfin a ce sai a sati sau ɗaya za su yi wanka. Amma Nana Aisha take cewa ma kana nasu yantabuna juma'ata min manazilihim min al-awali, mutane suna zuwa masallacin juma'a daga gidajensu da ke awali, sai su zo cikin wani yanayi ga ƙura ga gumi a jikin rigarsu ko suturarsu ko kuma fata da suka daura. Nana Aisha take cewa ta khuruju minhum riha, sai a samu iska wato mai wari, wari shine riha yana fitowa daga jikinsu. Sai wani daga cikin waɗannan mutane ya zo sallar juma'a, ga jikinsa da datti sati guda bai yi wanka ba, ga wari yana fitowa a jikinsa, ya zo gurin manzon Allah ta ce a lokacin annabi yana wajena, sai manzon Allah yake ja lau annakum tazahartum li yawmikum hadha, Allah sarki annabi kenan. Mutum ne ya zo wajensa, wani abu ya kawo shi sai ji yana wari, kuma ranar juma'a ne, kuma ya zo sallar juma'a ne, sai annabi ya ce a'a, ina ma da za ku rinƙa yin wanka saboda wannan rana ta juma'a, li yawmikum hadha, to kenan wannan mace ma ta shiga tunda saboda ranar ne. In dai wankan juma'a saboda rana ake yi, to mata ma sun shiga. Idan kuma saboda sallar juma'a ne ake yin wankan juma'a, to kenan mata ba dole bane a kansu. Allah ya kiyaye mace ta zauna ta kai wai har sati guda ba ta yi wanka ba. Wannan hadisi ne da yake nuna mana an so alwanka. Sannan kuma akwai hadisi da ya nuna bayanai na malamai kuma da suka nuna alal aƙalli din lalacewa mutum musulmi ya yi wanka sau ɗaya a sati, saboda wallahi mutum da zai gangan, in mutum ya je na sati biyu sati uku bai wanka ba, da zai gangan zai cuci kansa, ya cuci gangan jikinsa, sannan kuma ya cuci mutanen da yake mu'amala da su. Idan mutum yana yin wanka alal aƙalli dai ko yaya, to yana taimaka wajen gyara masa kyawun jikinsa. Yin wanka yakan sa ya fitar da dauɗa a jikin mutum. In dai ka yi wanka, in dai kina wanka, to ba yadda za ki shigo cikin mutane kina ɗoyi. Amma wallahi duk wacce ba ta wanka, to ba wanda za ta fara cuta a duniya mijinta. Ki ga miji ya zo wajenki yana hajiya, an watsa ruwa ko yau, kai ai abu bai yi ba. Miji ya zo yana magana yana cewa kin yi wanka ko yau, kina matar aure, a ce sai mijinki ya tambaye kin yi wanka, ko kin zuba mijinki ruwan wanka ya ce a je ki fara. Saboda ya san ba za ki yi wanka, ya san da zarar ya yi wanka ya bar gidan nan, insha Allah ba za ki yi wanka ba. Wata mata take ce mun tab ai malam inda a ce maza suna haduwa da mata jiki da jiki a wani taron ko wani bikin, in aka haɗu wata in ta zo ta zauna kusa da kai, yadda ka san wato ledar daddawa ne aka zo aka ajiye a gefenka, za ka ji kurin tana wani bugawa, wani gumur yana tashi. Wannan mata kin kunyata mata, ƙazanta bai ba sifar mata bane ƙazanta. Kuma ina wannan magana ne, ina gaya muku sani, wallahi shi ne sirrin da zai riƙe ku a wajen mazajenku da mutunci. Duk lokacin da kika bari namiji ya gane ƙazantarki, to ya gama raina ki. Wani ma watsa miki ɗin mokara, dalla ta ciki da ke wanka aikin banza da ramin banza kawai. Kin ga wani ai ya shiga da wulaƙanci, bayi da kyau. Wai kina tara sabulu, miji ya kawo sabulu don kar a ce kina lalata sabulu, sai ki ƙi wanka, kina lallaɓa sabulu, ki murje shi sosai ki wanka. In ya ƙare Allah ya kawo wani wanka biyu uku huɗu, abinda Allah ya hori, za ki ga jikinki yana kyau, yana ba da sha'awa, masha Allah, ba wanda zai ganke kyamacinki. Ko tsohuwa ce kuwa, wallahi tana wanka za ki ganta da insha Allah. So yana da kyau a kula da wanka, kamar yadda musulunci ya wajabta ainihin wato wanka, ko in ce ya sunnanta wanka, kamar yadda ya sunnanta wanka a wurare da yawa, kuma an ce ma ai alwala a wurare da yawa. Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم جنبا فطهروا ونحن أن لا يكون أي تدعيم أي وانكا ويقول إيا إنا ماتا وأنا كراتنا مني ينا دعلاك أن يدمي داويم وانكا ديانا بكي تباين وانا أكوي أبو باكم أنا كليا وكما واتو شري سأجي كم متم شما أدوني رشي ينسو كما قزان تاري زن كاوان أسو ينزا أجيرا أقول بوجي الزينة لسنن الفطرة وسنوني ده الله تبارك وتعالى يعني هم واتو ساما ذا الله صلى الله عليه وسلم يأبت رسو أشكن حديث إن قدتشي رواية البخاري ده كما إمام مسلم ماذا الله يعني بياني أكن الفطرة خمس أو خمس من الفطرة أكوية الختان أكوية الاستهداد أكوية تقليم الأظافر أكوية نتف الإبطي أكوية قص الشارف كاتيا ده ماذا ده ماتا دوسنا إن كاتيا دوسنا إن أكن كاتيا ماتا ضد بقى فيه يبا أكوية يين أكوية غاشن غبا idan mutum girma ya kama shi gaban sai na fitar da gashi game da koma ce kasan ta ne barin wannan gashi yanke farci lalle ne mata ku sufanta da sufanta yanke farci ku daina barin zuruzurin farata kuna kartan mijin ku wata ta je mika wa mijinta abinci ta yanke shi da farce kar sai jini kawai saboda ba ta yanke farci cire gashin hamata ana cire gashin hamata da cire rage gashin baki akwai riwaya da tazo ashirun min alfitra rage gashin baki ya arfa'u lahiya cike gemu da yin aswaki shaka ruwa da yanke farce a ghaslul barajin wanke irin gaba din nan inda yanke wato inda fata ta tattare a jikin yatsun mutum haka kowane mutum idan ya miƙe hannunsa zai ga akwai inda fatarsa ta tattare shine barajin sannan kuma cire gashin hamata da kuma yin tsarki duka waɗannan sunna ne daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam an-Nawawi a ƙarƙashin hadisin yake cewa wa ma'anahu annaha min sunanil anbiya sallallahu alaihi wa sallam sunnoni ne na annabawan Allah abu na farko kaciya ana yi wa maza kaciya kun sani kuma ana yi wa mata ma kaciya abinda ake nufi da kaciyar mata shine a yanke wata ƴar fata akan farjin mace kamar irin dan fatan nan da yake kan zakara saman kan zakara akwai dan fata haka mai dan laushi to a gaban farjin mace akwai fata da yake dagowa a farjinta to wannan shari'a ta ce a yanke mata shi a rage shi kadan ba da yawa ba kadan yana daidaita mata yanayi kuma ya ƙara mata kyakkyawar alaƙa da miji sannan kuma barinsa yakan iya fitowa yana tayar da sha'awa da wani abu ya taɓa shi sai sha'awa mace ta rinka tashi to shine zan ga wata mace tana yawan kukan cewa ita kullun tana cikin wani yanayi ba ta jin daɗi sha'awa ta yi mata yawa to yin wannan kaciyar ta mata da annabi ya ce yana taimaka wajen daidaita sha'awar mace kin san komai ana so ya zama a daidaice yanzu namiji idan sha'awarsa ta yi yawa sai ji ta zina ita neman mata na banza na haram ita ma mace in sha'awar ta yi yawa sai ki ga ta fara wasa da shedanci to wannan kamar yadda malamai suka ainihin wato yi bayani kenan a wajen malikiya malaman malikiya suka ce wannan kaciya ta mata makramatul linnisa'i karamci ne girman mace ne duk da mu anan al'adan mu ba a fiye yi ba da wahala ki ga an yi wa mace kaciya babu ma mata masu kaciya ba a iya ba ba a saba ba amma sunna ce wa laysa biwajib ba wajibi ba ne ina jin mu malamanmu na nan ɓangaren an ɗauki wannan fatawar ta cewa ba wajibi ba ne amma kuma rashin yin kaciyar yana jawo matsaloli da yawa a wajen malaman shafi'iyya wasu suka ce wajibi ne kaciyar mata wasu kuma suka ce sunna ne kaciyar mata wasu kuma suka ce mustahabi ne a ciri wani abu kaɗan a wannan fatar ta gaban mace, amma wala yubalahu fil qata, kada a wuce gona da iri a zurfafa wajen yankewa, don yana iya cutar da mace ta dogon jinya. Wajibin kaciyar mata sai in ta balaga ne yake zamantowa wajibi, amma in tana ƙarama bata balaga ba, ba dole ba ne. Sai dai ana so ga ubanta tun tana yarinya ƙarama, kamar yadda ake wa yaro kaciya tun yana ƙarami, ita ma tun tana yar ƙarama, in an samu masu iya kaciyar mata ɗin, sai a ɗan yanke gurin, sai ta jinya a sa magani, shi kenan, sai ta tashi masha Allah tabarakallah, babu wata damuwa. Haka malamai suka faɗa, Allah ya musu rahama. Malaman Hanabila suka ce innahu makarmatun fi haqqil inas, kaciyar mata ɗin nan wato girmamawa ne akan wato mata, amma fa walaysa biwajibin alayhinna, ba wajibi bane ba. Akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wanda riwaya ce sananniya, kamar da Imam Ibn Qudama ya kawo hadisi a cikin Mughni, yayi bayanai sosai. Annabi ya ce idza jalasa baina shu'abi al-arba' wa massa al-khitan al-khitana, yayin da namiji wato ya sadu da mace, kinaya ne jalasa baina shu'abi al-arba', ma'ana namiji ya sadu da mace tsakanin gaɓoɓinta guda hudu, hannayenta biyu da gwiwoyinta biyu a tsakiya, ya yi alaƙa da ita, kuma kaciya ta shafi kaciya, shi ne wa massa al-khitan al-khitana, ma'ana kaciya ta haɗu da kaciya, kaciyar namiji ta haɗu da kaciyar mace, ashe mace ma tana kaciya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace faqad wajaba al-ghuslu, to wanka ya zama wajibi. Shi yasa malamai suka ce fi hadhihi al-hadith bayan ala anna an-nisa kunna yakhtatinna, wannan hadisi yana nuna mana ashe mata suna yin kaciya a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa. To kuma Annabi ya ba da shawara ga wata mace wacce take mai yin kaciya a Madina, ya kira ta, ya gaya mata, ya ce la tanhiki zalika ahza lil mar'a wa ahabbu ila al ba'd, idan kin zo yin kaciyar kar ki zurfafa, kada ki yanke fatar da yawa, saboda a bar wa mace wannan fatar da ake kaciyar, a bar mata daidai gwargwado, shine ya fi mata rabo, shine ya fi amfani ga matsayin mace kukanta, sannan kuma wannan shi namiji ya fi so, ba a so namiji ba zai so ya ga an cire wannan fatar gabaki ɗaya ba, yana rage darajar mace. Sannan ita ma mace kuma idan aka yanke shi aka daidaita shi, to shi ne zai ƙara mata ni'ima da kuma jin daɗin alaƙar aurataya da ita da mijinta, matsayi ne da daraja a gare ta. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi Imam Abu Dawud, Albani ya ce hadisi ne sahihi ingantacce. To idan kun gane waɗannan hadisai suna nuna mana dai ashe mata suna yin kaciya, to inda Allah zai kaddara an samu zamani ko a asibiti, ko da yake likitocin zamani yanzu ba sa son kaciyar mata, suna faɗa da kaciyar mata, saboda suna ganin wataƙila akwai abubuwa waɗanda suke za su iya biyo baya na kuskure. To amma bai kamata a yaƙi sunnar ba, tunda Annabi ya ce a yi, sai dai a ba da shawara in za a yi a yi daidai gwargwado kamar yadda Annabi ya ce a yi. Da yawa akwai wanda ba sa son yi wa mata ɗin kaciya kwata-kwata, saboda akwai matsaloli da ake ta samu a wasu ƙasashe da suka yi wa mata kaciya, ake ta samun ɓarna ta biyo baya, ake ta cutar da mata, kamar ƙasar Sudan su abin nasu ya wuce gona da iri, kamar ƙasar Somalia su ma abin nasu na kaciyar mata ya wuce gona da iri, wanda suke zuwa in an sun zo kaciya ma gaba ɗaya wannan fatar ta gaban mace shari ta suke duka. To wannan kuma ya saba suna Annabi, kuma yana rage darajar mace, kamar yadda yake rage sha'awar mace, kuma yake rage wato amfanuwarta ga wajen mijinta. So wannan ba daidai ba ne, kuskure ne, kuma ga jinya da ake ta yi, ta jinya tun daga yadda yanayin gurin yake yana jawo doguwar jinya. Shi yasa da yawa wasu likitoci na zamani suka yi sukan wannan kaciya ɗin ta mata, saboda an samu wasu ƙasashe sun cutar da mata akan wannan, sun yi kuskure ba a samu ƙwararru ba. To amma dai mu abin da muke cewa akwai wanda Annabin ya ce a yi, akwai likitoci na musulunci da suka goyi baya a yi ɗin, amma a yi irin yadda Annabi ya ce, ya ce a cire kaɗan, kuma duk abin da Annabi ya ce a yi akwai alheri a cikinsa, akwai albarka a cikinsa. Abu na biyu, abin da ake so mutum yayi shine al-istihdad. Al-istihdad wato mutum yayi amfani da aska wajen wato shirye gashin gabansa. Ko reza, yanzu zamani ma ya zo akwai foda, shaving foda ake cewa, foda ce kawai za ka shirya ka shafa komai, in ka shafa sai ka bi so ka kaɗe shi kenan ya tafi, ba sai an sa reza ba saboda haɗarin wurin. To amma dai wajibi ne a musulunci dole ne namiji ko mace su rinka aske gashin gabansu. Kuma malamai suka ce wajibcin yana tsananta alal asassi yayin da namiji ya umarci matarsa ta je ta yi saboda barin gashin musamman ga mace ya fi muni yana cuta da namiji. Idan ya yi yawa to yakan zamanto ƙazanta kuma yana tara dauɗa tunda wuri ne kullum a rufe yake, wari yana bayyana a wurin da kuma datti ma yakan zauna a wurin har ma ka ga gumi ya lalata gashin ya zama wani irin kala. So ya ku iyayena mata da kuma mazan kada wani ya cuci ɗan uwansa, kai kaɗai ma ba ka da alaƙa da kowa. Idan ya fito kamar yadda gashin ka in yayi yawa ake cirewa, haka farce in yayi yawa ake cirewa, to ana cire gashin gaba. Kima ce ta mutum, kuma musulunci ne, kuma addini ne. Abu na uku, cire gashin hamata. Abinda ake nufi a cire shi don a yi tsafta. Barin gashin hamata ga mace muni ya isa. Gwanda ma namiji shi ɗin ma dai in yayi yawa duk inda ya zauna a cikin mutane za ka daina waye. So gashin hamata barinsa yayi yawa ƙazantar, to ana ɗan ciccirje shi, ana sa hannu ana ɗan rarrage shi. Wani lokacin da kansa ma za a gaishe, saboda shi Allah ya halicci ɗan adam gashin ma bai fiye daɗewa yana zaune a jikin mutum ba, saboda kullum cikin gumi yake a ciki. To shi ne za ki zo ki tarar da mace wanda muni ne a gare ta, ki ga ta yi gumi, hamatarta ya yi gumi gaba ɗaya har ya taɓa hijabinta. To wannan muni ne, ƙazanta ce wannan. Bai kamata ki rinka sifantuwa da wannan ba. Kuma ana amfani da wasu abubuwa na zamani, bayan an cire gashin kuma ana shafa wasu abubuwa na zamani da zai kawar da wannan gumi, saboda wari yake gumi in ya daɗe a jikin mutum. Ana shafa alimu, ana ɗan goga alimu, in mutum ya goga alimu za ka ga wurin ya kame ya riƙe, kuma bai zai wannan mummunan gumin ba. Kuma ba daɗi mutum ya ɗaga hamatarsa a ga wannan gashin a tare. To namiji kuma ji za ka yi yana wani gafi, yana wani bashi, wani ƙarni haka, saboda baya cirewa. Shi ma ɗin za ka ga idan mai yawan gumin hamata ne sai ga yana jiƙa rigarsa da baki ɗaya har ƙasan ƙugunsa gashi. To ya kamata a rinƙa gaya wa maza a ba su shawara su rinƙa yi. Wani namijin bai karanta addini ba, bai sani ba, kawai zai ta zama miki ne a haka. In ya kwanta bacci, nemo abin gyaran ki kawai ki gyara masa, bai sani ba, sai dai ya tashi ya ji sumun a wurin. Daidai ne kin yi sunna, kin taimake shi, kuma da zai rinƙa fita cikin abokanansa a cikin yanayi mara daɗi ba. Ga wani namiji baya son sa turare, za ki ji daɗi a ce mijinki ya je cikin abokanai yana ɗoyi. Ai babu ƙasƙancin da ya wuce ga ɗa namiji ya je ya zauna a masallaci, in ya zauna a tashi a bar wurin, ko ya zo ya zauna a kasuwa ko a ofis, duk inda ya zauna ba a zama kusa da shi, saboda ƙazantarsa ta yi yawa. Wannan muni ne wallahi, wannan ba daidai ba ne. So ki taimaki mijinki wajen gyara gashin hamata. Akwai hoda mai ƙanshi da ake sawa, ko ba a cire shi gaba ɗaya ba, sai a sa wannan hoda ɗin a tsaftace. Kuma shi ma akwai ladabbai da malamai suka yi bayani yadda ake. Abu na huɗu, yanke farce. Ado ne, kwalliya ne, musulunci ne. Ɗabi'ar barin farce zara-zara, wannan ɗabi'a ce ta kafirai, ɗabi'a ce ta Yahudawa. Ba mamaki yanzu haka akwai wata wadda take da dogon farce yadda ka san mage, zara-zara. Kuma ko da ku ana tsaftace shi, ana cire dauɗan cikinsa, ya saba wa sunna, don zai cutar. Amma akwai wanda suke wai suna bari saboda su susa ko kuma su yi waye da waye da sauransu. To a rinƙa yanke farce. Duk farcen da ya wuce ɗabi'a, ya wuce al'ada, to za ki ga dauɗa da ƙazanta yana zama a cikin farce. Duk inda farce ya daɗe ba a cire shi ba, to yana tara da datti. Kuma wannan dattin wataƙila ya zo ya illata alwalar mutum ba, kaga ruwa ba zai shiga ba. Sannan kuma ga cuta, don mutum zai zo yana cin abinci yanzu zai kama cin abinci da wannan farce da zauna yana su da hannu yana tsotsewa yana shan wannan kazanta kuma ciwo ya kama shi ya je ya kwanta. Annabi ya yi magana a kan abinci cin farce. Iyaye na mata ku sani cewa matsayi ne a gare ku yanki farce, kada ku yi sakaci dangane da yanki farce da na ƙafa da gyaran kaushi. Ƙafafuwan mu yawanci mu nan 'yan Afirka za ku ga ƙafafuwan kurzu-kurzu ne kamar bayan damo, sai an yi da gaske to ki rinka gyara ƙafar ki. Ƙafar mace kan ba kyau ma daman a ga ƙafar mace da kurzu da kaushi kullum. Ki samu dutsen ki inda za ki wanka da lokacin sanyi da lokacin damuna da lokacin bazara da kaka'a, in kin yi wanka ki goge ƙafar ki. Kai wani lokacin ma mata haka kawai mace za ta fito tsakar gidanta ta samu ruwa ta jiƙa ƙafar ta ta rinka gogewa, ta goge cikin tafin ƙafar ta, ta goge dunduniyarta, ta shafa masa mai yayi kyau ya ba da sha'awa. Haka ake son mace ta zamanto. Wasu wani ya kawo kukan matarsa kullum sai ta yaga masa mayafi saboda kaushin ƙafa da farce. Da an shiga bacci in ta ja mayafin nan ta take da ƙafa tana ja sai ki kyar ta farce shi. Yace ya gaji da kaiwa ɗinki da sayan mayafi da sauransu. Haka farce wallahi ko kuskure aka yi aka zo za ki kiliya da ke da mijinki ƙafarki ta ɗan goji ƙafar mijinki, ko a yanayi na kwanciya ƙafarki ta je ta shafi ƙafar mijinki sai ki ya ce aya ta soke ni, ashe ba kaya bane farce kika kafa masa. Wannan bai da kyau. Ina muku gwari-gwari dalla-dalla don Bahaushe Bafulatani yana buƙatar gwari-gwari da dalla-dalla. Kullum ina baƙin ciki ina ciwon in ji cewa namiji ya kawo fatawa yana kuka da matarsa ƙazanta take, sai in ji kunya. Kuma nakan zargi wani lokacin malamai masu karantarwa islamiyya ko malamai masu da'awa wani lokacin akan bar wannan janibin ba a mai da hankali a kai. Baya za a yi a bar mace ta zauna da ƙazanta ya zo kashe mata aure? Ai bai mu daɗi ƙwarai da gaske. So muna fatan Allah ya ba ku ikon gyarawa. Akwai abubuwan da mata da maza duk sun yi tarayya a kai, yanke farce ɗin nan cire gashin hamata da gashin gaba, duka wannan ana so a yi. Kuma ya zo ma a hadisi kada ya wuce kwana 40 ba a yi ba. Wakita lana fi qasfi sharibi, sahabbai suke cewa kamar yadda Anas ya faɗa, an sa mana lokaci dangane da rage gashin baki da cire farce da cire gashin hamata da gyara gashin gaba. Allah na turuka aksar min 40 layla, kada mu bari sama da kwana 40 ba mu yi aski ba. Hadisin Imam Muslim shi addini ne wannan. Amma zaki ga mai gidanki ya zo da gashin baki ko muzurin gidanku bai kai shi gashi ba, zara-zara ba kyan gani ka ga mutum musulmi da dogon gashin baki, wani fa naɗe shi yake kamar bakin rago, kamar kafar rago. Ka ga gashin baki ya yi tsawo har yana wani naɗewa. Wannan ba daidai ba ne, ya saba shari'a. Idan mai gidanki yana barin gashin baki, samu almakashinki mai lafiya yana kwance da daddare yana bacci, ki rinka mai kyas kina ɗebe kyas. Amma fa ki kula kake je ki yi na matar da ɗan annabi ne ya mata sharri, ya ce ke ya daga wuka yanka ni zaki, ki ce a gyara ka nake yi, cigaba da baccinka. Akwai abubuwan da namiji ko bai ce a yi mai ba kawai sai a yi mai, kamar yanzu in kafar mijinki akwai farce sai ki bari ya ɗauki bacci hankalinsa a kwance yana bacci, ki zo da nail cutter ɗinki, kina da abun gyara farce, kina da razor ki ba na ba shawarar razor saboda ƙaiƙayi. A samu nail cutter ɗin nan ɗan fari mai arha bai tsada 250, yana kwance sai ki rinka bi kyas kamar ɗan susa ake masa kyas, sai dai in kika je kika haɗa da fata za ki ga ya tsumbur. To an kama fatar ke zai yi fada, sai ki yi hakuri wallahi farcin ka nake gyara. To sama ake wallahi za ki mai na hannu za ki masa na kafa bai ma san an yi ba, kamar yadda ake yi wa jariri yana bacci. Ai duk kun san wannan, kawai harka ce ta matar Bahaushe Bafulatani ba kwai shi ne. Amma kun sani kuna wa ƴaƴanku yanzu idan za ki wa ɗanki za ki yanke wa ɗanki farce ba yana bacci kike mai ba? To mai gidan shi ma kimacin da bai da lokacin yanke farce. Galibin maza ba su da lokacin yankan farce, don lokacin yanke farce lokaci ne wani za'id. da gyaran kafa da wani sauransu yana kwanci a kan gadansa za ki ce dan matso haka ka yi ƙasa-ƙasa ki samu bukitinki mai kyau da ruwanki yana bacci kina gurje mai ƙafa alhamdulillah ma yanzu an samu ci gaba akwai wata tamfefa da ake yi a jikin roba ana kawo ta ko a jikin katako mai kyau kafar buke yana bushe ma ba sai an sa ruwa ba ana gogewa yana yin tsaki yana gari ana gogewa sai ki ji kafar ta yi sumul in ya tashi ya wanka ya goge sai a shafa masa man shikenan kin yi wa mijinki aiki kin fi ƙarfin kishiya ha ina kina masa wannan ina yin tunanin kishiya wani shi ai na sha gaya muku akwai sirri da ake riƙe miji da shi amma matsalar ba ku ɗaukar shawara ki je ki bar miji komai shi zai da kansa yaushe ina mace zan bar miji yana wahala a gabana ai bai yi zai yi ba ina to matsalar ku in kun samu gindin zama kuka miƙe ƙafa gani kuke dole a yi da ku kuma ba lallai ne dole a yi da ku ba ina fata ana fahimta to wannan kenan sannan wato wanke albaramij da na faɗa wato iqdul asabi ake cewa idan kin miƙe hannunki haka za ki ga kan gaɓar hannunki duk gaɓoɓin akwai tattara fata ki duba saboda tsabar musulunci yana kula da tsabta har wannan fa ana so a rinka wanke shi ana so a wanke shi a gyara shi don kada ya zama akwai dauɗa da ƙazanta abu na shida asuwarki addini ne a rinka yin amfani da itace ko ɗanye ko busasshe ana goge baki don yana fitar da warin baki asuwaki yana tsabtace haƙorin mutum sai ki ga in kina dariya a ga haƙorinki ya yi haske miji yana son wannan ya zama ki tana dariya haƙorinta ya ɗauki hankalinsa amma kin buɗe baki ya an ga wani kore-kore a can kamar wani fenti aka yi a ciki ina ko a ga haƙorin sun yi jajawar kamar an ci goro ina matsala ne ki rinƙa zuwa madubi ki buɗe bakinki ki ga inda yake da dauɗa ko datti ana samun wani lokacin ko ɗan reza ko nan abu haka ana kankarewa ki bi inda yake kina kankarewa kuma brush da ake likitoci suna faɗa in za a brush yawanci brush da ake so ya fitar da dauɗa ta tsakanin haƙori ba goga shi haka ake yi dama da hagun ba shi yasa yawanci za ga mutum yana brush amma bakinsa tsakanin haƙorinsa kuma akwai dauɗa saboda yana haka ne yaya ake cusa brush ɗin ake yi ana cusa shi a cikin haƙori ana cirewa ana cusawa sannan a yi sama da ƙasar shi haka sama da ƙasa a danna shi ciki a jawo to zai rinka fitar da daudar da take cikin tsakanin haƙori sai ya fitar da shi ya shiga cikin baki shi ne za ku ya yi kumfa sai mutum ya tofar sai saduwa to haka ake kai akwai ma yanzu a shaguna akwai wani zare da ake sayarwa na wankin haƙori zare ne na wankin haƙori idan mutum ya zo sai ya sa haƙorin sai ya riƙe nan sai goga in ya ja sai ga yana fitar da dauɗa yana fitar da wani farin abu duk ƙazanta ce in ya daɗe wannan shi ne yake kore shi kuma wannan daɗewarsa shi yake sa baki yake yin ɗoyi da ƙazanta akwai kuma wani wanda ake sayar da shi kuma na roba ne kamar irin abin sakaci amma na roba shi kuma duk lokacin da mutum ya samu dama zai gyara bakinsa sai ya sa roba ce sai rinka sawa yana da ɗan kaushi kamar brush haka yake can cikin haƙori shi ma ana sawa ana cirewa ke mace lokacin da kike son mijinki ya karɓe ki hannu biyu to za ki rinka yin waɗannan abubuwa bayan nan ya tafi kasuwa ya tafi gona ya tafi aiki sai ki zauna yau gyaran haƙori za ki kuma ana zuwa wankin haƙori asibiti duk wata uku duka nawa ne kuɗin ba wani tsada kawai ki je gurin likitan haƙori ki ce dakta a wanke min haƙori na ba ki da lafiya ƙarami haka kawai ana zuwa ana wanke haƙori za su kwantar da mutum sa masa inji da na'ura da ƙarfi a goge bakin gaba ɗaya a wanke shi a sa masa hoda a duk inda ya ɗan rami ko na abu a cikike a gyara shi a ba wa mutum abin wanke baki akwai kuma nau'i na makilin kala-kala da ake amfani da shi wajen kula da tsaftar baki wani zai yana sa baki yana yin ƙamshi wani kuma yana kashe cututtuka da suke tsakanin haƙori da dasashi duka wannan mata ya kamata a ce tuntunin kun yi nisa kun san da wannan in ma babu wannan ga na itace nan akwai albarka a asuwaki itace tunda annabi ya ce a yi asuwaki to wannan itace na asuwaki duk wani ice da ake asuwaki da shi akwai albarka yana maganin cututtuka da yawa in babu kuɗin brush da makilin to ga itace nan manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi lau la ana shuka ala ummati aw ala nasi da ba dan kana tsananta al'umma ta ba ko tsananta mutane to da na umarce su da yin aswaki ma a kullu sala duk lokacin da za su yi sallah to sai na ce sai aswaki wannan hadisin bukhari ne ya rawaito shi da muslim kitabut tahara yace yace wa aksartu alaikum fi siwak annabi yace ku yi hakuri na yawaita muku magana akan aswaki ko to aswaki da shi ana samu yardar ubangiji da aswaki ake samun tsarkin baki din bai aswaki bakin sa da zai toyi ba kuma din mai aswaki zai iya zuwa ya bude bakin sa yana magana a ko ina a kusa da abokin zama ba za a ji abin nan ba ba za a ji bashi ba in dai ana kula da aswaki zai iya yawa mutum yana brush da makilin amma bakin sa ya wari yana iya yiwa ya danganta ga irin makilin din da yake amfani da shi da brush din da yake amfani da shi da kuma yadda yanayin yake hatta harshe ana masa makilin ana masa brush harshe din za ku yayi fari tsawon lokaci to duk da wuta ce in an ci abinci ne yake dankarewa yana dankarewa to ana sa brush ko aswaki ana goge farcen ana goge shi dan annabi in yazo yin aswaki ka annahu ya tahawwa sai aje yana mana yana goge saman dasu shi saman hakori oke in saman baki inda harshe yake haduwa da shi shi ma yana tare da datti da dauda to shi ma ana sa brush ko aswaki ana gogewa ana gogewa ana gogewa shine idan ka fitar da shi sai ka ji kamar alamar jini-jini haka alamar wani ruwan kasa-kasa duk dauda ne gabaki daya to yana da kyau duka iyayena mata dan ƙara samun matsayi a wajen miji to gaskiya yana da kyau a kula yanzu kamar aswaki din nan ya zo a shari'a ana so ai aswaki in za a yi sallah ana so ai aswaki idan hakori yayi jayayi da shi ana so ai aswaki idan za a yi alwala ana so ai aswaki duk lokacin da za a karanta qur'ani ana so mutum ya aswaki ana so ai aswaki duk lokacin da mutum ya ji sansanan bakin sa ko dandanan bakin sa ya canja ana so ai aswaki ana so ai amfani da itace wani lokacin wani itace da ake ce shi itacen arak udul arak ake cewa amma malamai suka ce duk abinda mutum zai yi amfani da shi wajen ya kawar da daudar bakin sa zai iya aswaki da shi kuma idan an zo aswaki ana farawa ne da bangaren hakorin dama sai an fara goge na dama an tsaftace na dama sai a zo gaba sai a zo na hagun kuma shine ya zo a cikin sunna kuma idan mutum ya zo yin aswaki kullum malamai suka ce ya rinka sawa a ransa niyyar cewa yana aikata sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana so a koya wa yara aswaki tun suna kanana ki rinka sayin aswakin 50 na 30 na 20 ki gutsutsura ki ba wa ƴaƴanki ki ce gashi nan ku rike in za ku tafi makaranta ku goge baki saboda in an je yin inspection a makaranta ba za a ga bakin ku yayi da ci ba wannan abubuwa suna taimaka kwarai da gaske abu na bakwai shine amfani da ruwa wajen yin tsarki wannan ba sai na yi bayani ba tsarki ya za a yi ma mutum ya je tsarki bai sa ruwa ba ai zai bar abubuwa da yawa to lallai ana son wato ai intiqasul ma ai tsarki kenan a gyara jiki idan an yi fitsari a yi tsarki idan an yi abin nan bawali ko bayan gida a yi tsarki abu na takwas kun ga shari'a don ta kula mana da gyaran baki sai aka shar'anta mana al-madmadatu wal istinshaq gyaran baki da gyaran hanci duk wannan tsafta ne wannan su ne wato priority wurare da suke da priority suke da wato muhimmanci da farko a kula da su duk wannan wurare da nake faɗa boyayyun wurare ne za ka shari'a ta ce a kula da shi shine zai inganta mutum hanci yana tara dauda shari'a ta ce a gyara hanci idan mutum ba yana kula ba hancinsa yana iya cika da majina ta bushe shine ake samun cicciyole in ji ku da fulani da faɗa domin wai ta cicciyole ta sono ke ko a wani gari a ce ta soni to shi wannan cicciyolen ta sono da ake tarawa a hanci ba a so yasa ana so lokaci-lokaci mutum ya rinka kuskura baki ya sheƙa ruwa hanci ya face idan majinar tana ɗanya ba ta bushe ba ruwan da ake sawa ɗin nan in aka face sai ya dawo da tasonan ko ya dawo da sauran majinar to shi ma idan ya daɗe a hancin mutum bai ba yana wari to kun ga ba ya da kyau haka kuskura baki sau biyar a yi da asuba a yi da azahar a yi da la'asar a yi da magariba a yi da isha'i kuma kowane alwala sau uku ashe gurin yana da muhimmanci a kula da shi shi ma wannan al-madmadha wal istinshaq shi ma wannan addini ne kuma shari'a ne duka ƴan uwana mata ana wannan ne dan kula da gyara jiki yawa abu na gaba shine hukuncin yin kwalliya da tsabtace jiki da gyaran jiki ga ɗaya mace. Ku sani cewa tsabta, kulawa da jiki ba ya shafi gangan jiki kaɗai ba, ya haɗa har da sutura ma. Amma akwai ɓangarorin jiki da ake masa gyara, kamar misalin haƙwari, na yi bayani, kamar misalin ido. Ana so mace ta rinƙa gyara idanta, ta rinƙa masa kwalliya da zai ɗauki hankalin mijinta. Wannan shari'a ne. Ana son kula da gashi, gyaran gashi. A'a, don a nuna muku shar'antuwan gyaran gashi a musulunci, ba shi ne aka ce idan an yi alaƙar aure aka sadu sai an yi wanka ba, sai an wanke gashi gaba ɗaya? Shari'a ta ƙaddara, ta saka dole in dai mace an yi alaƙa ta aure sai ta wanke kanta. Ashe ba a so a bar kai ba a gyara shi. Kuma koda da kitso a zuba ruwan nan sosai a ciccuɗa a ciccuɗa. In an yi al'ada kuma a kwance kitso. A fitar da dauɗa a wanke shi sosai. To yanzu Allah ya kawo mana zamani, akwai salon salon na mata da suke buɗewa, Allah ya saka musu alkhairi don kulawa da iyayen mata. Ki tashi ki tafi da ke da ƴaƴanki ku je salon, tunda mata ne suke yi. Amma bai halatta ki je wurin na maza ba. Ki ba da kanki a wanke shi, wallahi a salon din ana faɗa wani kan macen in aka wanke shi, wato yanda kika san wankin kaya masu dauɗa aka yi, kin san an wanke kaya masu dauɗa ruwan ne kauri kuma yayi baki kirin. To akwai matar da in aka sa ta a salon din nan ana wankewa, wato kan ruwan wankin kan ba zai gani ba, saboda wato dandakuwar dauɗa ta masifa a ciki, ba a kulawa. Wani abu ne na sirri, tunda kanku a rufe yake ba gani ake ba, Allahu a'lamu ne kawai. So ku ji tsoron Allah, an gano ku kuna barin kanku ba kwa gyarawa. Kuma wallahi rashin tsabtace kai yana cutar da miji, saboda alaƙar da ake haɗuwar da ake yi, ko ina mijinki yana iya sa hancinsa a jikinki, ba daɗi mijinki ya sa hancinsa a kanki ya ji ɗoyi, sai ki ji sai ya ji kin fita a ransa. Daga wannan zai iya ƙaurace miki na watanni wallahi. Akwai abubuwa ƙanana da suke muku illa a gidajenku ba ganewa, sai mace ta zo ni wallahi na kasa gane masa, ya zo ya ƙaurace mun, yana mun wulaƙanci, in na zo zai ce shi kaza kaza, ba ya da ra'ayi. Ke kika jawo wata shegiyar ƙazanta ce da ke, wataƙila ba ki ma san kina da shi ba, kuma wani namijin kawaici ne da shi, ba zai iya gaya miki ba, yana ganin in kin ya gaya miki za a yi wani bala'in sabo. To a kan rashin gyara gashi kaɗai namiji wallahi yakan ƙaurace wa mace, kuma wannan ne gaya miki ba. Sai zai ɗauki ‘yan mata da suke fidda gashin suna gyarawa, kina da komai a hannunki, kina da dama, yau ko a cikin kuɗin cefa ne, ba sai na wafta ba na gyara kaina, ai halal ne ai, ko ba halarta ba, ko bai halarta ba. In baya kawowa kuɗin gyaran gashi, in ya ba da cefanen 500, a yi cefanen 400, a ɗauki 100 a tara. In Allah ya sa kuɗin suka taru, ki sayo lazzanki mai lafiya, ki sayo kwandishinanki mai kyau, ki sayo man zaitun ɗinki mai kyau, olive oil ɗinki mai kyau, ki wanke kanki ya gyara, ki shafa zaitun nan, wata ran kar ma a yi kiɗa. Yana fitowa kawai da ya yi sallama ya shigo gida kawai, ki jefar da ɗan kwanin. Ƙwarai kuwa ya ganki a haka ya ce, ashe ba dama ce ki ce ka ɗan ba ka gani dan ma ba ka biya, da kana biya ai da za ka ga aiki ai. Allah ku wallahi ina gaya muku magana ce ta gaskiya, mazan wannan zamanin wallahi ce da yaudara. Yaudara ta halal, halattacciyar yaudara. Idan ba ki masa ba zai je ya gani a wajen wasu mata a wajen sha'awa, kuma Allah ya halatta masa a gidansa ya yi. Don me za ki zo ki zauna kullum sai kin yi kitso? Wani mijin baya son kitsan, ki tambayi mijinka kitso kake so ko in bar gashin a haka? In ya ce kitso nake so, sai ki ce manya-manyan kake so ko ƙanana-ƙananan nan? Ƙwarai kuwa ai ra'ayi ne, wani ya fi son tumatumin kitsan, wani kuma ƴan miri-mirin nan masu sa ciwon kai ɗin nan shi yake so, sai ki je ki ta fama ki ta shan panadol da tafino don ki faranta mijinki. Ya yi ki yi shi kyau, ki duba madubi, ki ga kyanki, ki ɗauki hoton kan ko yaranki su ɗaukan miki, ki gani ki ga ya yi ko bai yi ba, mijinki ya gani ya yi sha'awa, sai ku zauna lafiya da shi. Ina gaya muku iyayena mata, wannan kulawa da kanku ɗin shi ne jarinku, shi ne rayuwarki. Ni na sha faɗa a karatu, ni ina tausayin mace tana zaune a wajen mijinta amma ba ya yi da ita. Akwai wanda kudin zaman ibada ake da ku, amma ba maganar zaman jin daɗi da yarwa ba. So ki gyara gashinki. Idan gyaran gashi yake so irin a bar masa gashin a zuba haka, sai ki gyara sai ki bar mai azube in kina kawo mai abinci kuna hira da shi azube na gani saboda me ya ganki ke matarsa halal kar ya fike ya je ya ga wata ta yi mai sha'awa ko ya je ya ga wata a talabijin duk ya gige ce ko wata ta zo wurinsa a kasuwa ta fidda dan gashi saboda bai saba ganin gashi ba matarsa ba ta cire mai duk ya gige ce fitar masa shi ki masa yanda yake so shi namiji binsa ake ana fakonsa a ga abin da yake so sai a rinka yi masa amma matar ba washi matar bukulata ne sai hakuri sai hakuri gulma dai kun iya gulma hada wuri dai ba magana amma gyara jiki a tsaftace a yi wa miji abin da yake so sai kaɗan daga cikinku ba zan ce ba a yi ba don Allah iyayena mata Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara akan mazajenku zaman aurenku shi ne mutuncinku shi ne kimanku in zaman aure ya yi daɗi wallahi mace za ki ga tana haske tana wani ƙyalƙyali tana wani ɗan ƙaramin ƙiba kin gane ko kamar wani lagwarago haka za ki ganta kuma wallahi ba kaji take ci ba tsabar kwanciyar hankali ne in hankalin mace ya kwanta a gida ana ganewa idan ku a gigice take ba daɗi in ƙwai ake tuwon ƙwai ake mata wallahi ba zai bayyana a jikinta ba to ku kula da wannan yana da muhimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske ni ina ganin amana ne idan na zo na wuce ban yi muku magana ban yi muku wato bayani ba gana na Aisha ita bayan gyaran nata jikin to bata kyale ma annaban ba ita ta wuce ma nata yayi nisa na annabi yanzu take yi ta ce duk ranar da manzon Allah zai fita sai na gyara masa jikinsa in sa masa turare a jikinsa in sa masa turare a kansa har a kai take zuwa manzon Allah turare kun gani mu ba mu sa turare a kai ba amma su suna turaren da suke saboda gashin annabi yana da yawa sai ta shafe shi da wani turare mai kamar mai sai ya rinka kanshi kuma ya rike gashin duka tana yi ya zo a cikin hadisi an tambaye ta aka ce bi ayi shay'in tayyibti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda wato inda hurumihi da me kika tsarkake annabi kika sa mai turare lokacin da zai ihrami tace bi atyab at-tayyib na sa wa annabi turare da turaren da yafi kowanne kin ji dan Allah wai ashe in zai tafi ihrami zai je aikin umra ita take zaunar da shi ta masa gyaran gashi dan Allah hajiya kin taba daukan kum kin taje mai gidanki kai kullun ya rinka fita gashi rade rade yade yade ba kyan gani kin taba zuwa kin taje mai gidanki gemunsa zai fita ki shafa masa mai yayi laushi amma mai gidanki yana fita da gemu a dindinkule a dindinkule kamar an dindinkule daddawa haba me amfanin ki ana gane namijin da matarsa take kula da shi daga fitarsa ake ganewa ce kai wannan matarsa ba ta wasa da sha'aninsa saboda duk gurin da yake na aibu ne ba za a gane ba wata wallahi ita take tsaye da shi ta ce kawo in gyara ma ta yi masa kun kamar yadda za ta yi wa ɗanta ta gyaggyara in wani gashin ya yi yawa ta sa almakashi ta gyara gashin bakinsa ya yi yawa ta rarrage masa gemunsa ta tsaye da shi ta jajja masa shi ta gyaggyara masa ta sa masa turare ya fita tas yana ƙyalƙyali amma ina mu kam sai dai addu'a lamarin yanayin wannan rayuwar da ake ciki tace bi atyabi at-tayyib a wata riwaya tace tayyabtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi hurmihi hina ahrama nayi wa annabi na sa masa turare na gyara shi lokacin da zai fita ihrami in kina so ki ci gado ko ki shiga karkashin garan nana Aisha to ki rinka yin wadannan abubuwa akwai abubuwan da ya zama wajibi kula da shi yayin yin kwalliya da ado wanda akan su zan tsaya na farko a rinka boye wannan ado sai ga miji bari tsaya a nan dan akwai bayanai gobe kafin mu rufe tafsirin ko mu rufe karatun sai in karanto mana saboda an nuna min lokaci yayi insha Allah a zo da wuri gobe da wuri za mu zo sai mu dora ina fatan kun ji daɗin wannan darasi kuma yau kan gida aka daka ba a yi kabbara ba saboda an tattaɓa gida ne sai ku yi haƙuri ku je ku gyara mu ma mazan mu gyara namiji ya zama mai tsafta mai kulawa da jikinsa matarsa ce sha'awarsa ita ma mace ta zama mai tsafta mai kulawa da jiki duk za mu zo su hoda ɗin nan su waye waye duka insha Allah in dai Allah ya ba mu lokaci za mu yi bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.